Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 26 ga watan Yuni na shekarar 2019. Da shike yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don yin fadakarwa akan shan miyagun kwayoyi da kuma mu'amala da su. Kwararru na ci gaba da jan hankali da kuma bayyana irin kalubalen da suke fuskanta a wannan yakin.
Kullum ma'aikacin tsaro idan ya fito da wani sabon salo na kama masu laifi, su ma suna kokarin su fito da nasu salon. Shi yasa zaka ga cewa yanzu wai tumtum ake samu wai guda 15 sai a sa cikin ruwan shisha, sai a ji irin wannan dan nasarar nan da ake samu idan mutum ya sha maganin tari.
Shugaban hukumar yaki da miyagun kwayoyin jihar Kano kenan, muna tafa da karin bayani nan gaba. Bayan haka za mu bude layukan wayar mu, ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan shin kuna gani yakin nan da ake yi game da shan miyagun kwayoyi ko mu'amala da su yana raguwa a wuraren da kuke. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za ku mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki tsohon lawyer na musamman Robert Mueller, wanda ya bincike kan katsalandan din da Russia ta yi, wanda kuma ya amince ya bada bahasi a gaban wasu kwamitocin majalisar wakilan kasar a wata mai zuwa. A lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa taron kasashen duniya 20 da suka fi karfin tattalin arziki wanda za a yi a Japan, wato G20. Trump ya ce sau nawa za mu yi ta jin wannan batun ne, ya kuma kira lamarin a matsayin babbar rufa-rufa da ba taba ganin irinta ba a tarihin Amurka. Shugabannin kwamitocin biyu, Jaron Nadler da Adam Schiff, sun bayyana a wata wasiƙa a daren jiya Talata cewa Mala ya amince zai bayyana a gabansu a ranar 17 ga watan Yuli. Shi dai Mala ya kwashe kusan shekara biyu yana bincike kan shigin da Russia ta yi a zaben na Amurka na 2016 da kuma zargin da ake cewa shugaba Trump ya yi yunkurin hana doka ta aikin ta hanyar hana binciken. Bayan da ya kammala binciken ne, Mala ya fitar da wani tacaccen rahoto wanda aka fitar a bayyana jama'a a watan Afrilu, wanda kuma sakamakon sa ya nuna cewa kwamitin yakin neman zaben Trump din bai hada kai da Russia ba a lokacin zaben. Amma kuma rahoton bai fitar da matsaya kan ko shugaba Trump ya yi yunkurin hana doka ta aikin ta ba. Manyan jami'an gwamnatin Amurka da na Iran na ci gaba da yi wa juna barazana, duk da cewa bangarorin biyu sun ayyana cewa ba za su ba su da niyyar gwabza fada a tsakaninsu. A yau Laraba, shugaban addini a Iran Ayatollah Ali Khamenei ya kwatanta Amurka a matsayin gwamnatin da ta fi kowace mugunta da son yaki a duniya. Kwanaki kaɗan bayan da Amurka ta saka takunkumi a kansa, shugaban addini na Iran ya ce ana musguna al'ummar ƙasar Iran da takunkumi, amma duk da haka ba a kassara su ba, kuma sun ci gaba da zama masu ƙarfin zuciya. Ya kuma kwatanta Amurka a matsayin ƙasa da ke yaudarar sauran ƙasashen duniya idan ana magana kan hawa teburin tattaunawa. Gabanin kalaman na Khamenei, shi ma shugaba Trump ya shiga shafin sada zumunta, inda ya ce idan Iran ta kuskura ta kai hari kan wani abu da ya danganci Amurka, za ta gamu da mummunan fushinta. An tsinci gawarwakin wani mutum da ƴarsa da suka fito daga ƙasar El Salvador a ranar Litinin, wanda suka yi yunkurin tsallaka rafin da ake kira Rio Grande River daga Mexico zuwa cikin Amurka, yayin da suke kokarin danganawa da Amurkan a matsayin bakin haure. Wata jaridar kasar Mexico da ake kira La Jornada ce ta fara wallafa hoton gawarwakin, wanda ya karaɗe kafafen yaɗa labarai da na sada zumunta, lamarin da har ila yau ya ƙara janyo hankulan jama'a kan irin tsawon lokacin da bakin haure ke kwashewa suna jira kafin a tantance buƙatarsu ta neman mafaka a iyakoki. Julie Lai ita ce 'yar jarida da ta ɗauki wannan hoto.
Fue algo que me conmovió en extremo porque pues me refleja que hasta su último aliento
ta ce wannan lamari ya matukar so sa mun rai saboda irin yanayin da suka mutu mahaifi ya rungume shi suka mutu a tare bayan da ruwa ya ci karfin su a cewar jaridar ta La Jornada da kuma kamfanin dillancin labaran Associated Press mahaifin yarinyar mai suna Oscar Alberto Martinez Ramirez ya harzuka ne saboda tsawon lokacin da ya kwashe yana jiran damar da zai miƙa takardunsa na neman mafaka a Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wasu mata uku na zargin tsohon shugaban ƙasar Gambia Yaya Jammeh da ya musu fyaɗe da kuma neman yin lalata da su ta hanyar da bata dace ba, wato a lokacin yana kan mulki. Sannan wata mata ta hudu ta ce wani mai yiwa wato tsohon shugaba Jammeh hidima ya ajiye ta a wani hotel har na tsawon kwanaki uku a wani yunkuri na lalata da ita ta hanyar da bata dace ba.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a baya, yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don ƙara jan hankalin al'umma akan illar sha ko mu'amala da miyagun ƙwayoyi. Akan wannan batun wakilin murya Amurka Muhammad Ibrahim Kwari ya tuntubi Dr. Ibrahim Abdul, shugaban hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi da ake kira NDLEA a takaice ta jihar Kano. Da farko ya yi mishi tambaya akan taken ranar na bana ga abin da ya ce.
Kowace ranar 26 ga watan Juni, Majalisar Dinkin Duniya ta ware wannan rana ta zama ranar yaƙi da shaye-shayen ƙwayoyi na duniya don wayar da kan mutane kan illar da ƙwaya take musu. Amma wannan shekara an yi ta ne da taken cewa wai health for justice, justice for health, wanda abin da ake kokari a yi shi ne shi ɗan ƙwaya ya kasance a rika ɗaukan shi mutum ne mai matsala na rashin lafiya maimakon a killace shi ko kuma a ware shi ko a kyamace shi. Sannan kuma menene haƙƙin kowa ko ɗan Najeriya wanda doka ta tanadar mashi, sannan kuma a wayar da kan mutane kan illar da ƙwaya take su ne ake kokari a yi. To tun wannan satin da ya fara muna kokarin wayar da kan mutane, muna zuwa loko-loko muna wayar da kan mutane kan illar ƙwayoyi.
Idan kuka yi irin waɗannan bukukuwa, watakila kuna da wasu manufofi da kuke son cimmawa, misali wayar da kan jama'a ɗin nan. Kuna da wani mizani da kuke gano cewa sakamakon lakcoci da gangamuwa da kan jama'a game da wannan illar hulɗa da ƙwayoyin nan, ana samun wani mizani yana raguwa?
Yana raguwa da yamma. In ka duba 2016, in kai maganin maganin tari nan lokacin ai da yawa nan gari, yanzu maganin tari mai kodin ka ganshi ma aiki ne. A lokacin nan kaga ai mun kama wajen 18 aka kama ko a lokacin nan kun duk an kira ku kuma wanda yake ya kai wajen kashi wajen 62, sai da 2017 kuma sai abin ya ragu ya koma 3.9 wanda ya kai wajen percentage 17. To me ya faru lokacin da gwamnati ta ce ta hana sai da maganin tari mai kodin a 2018, sai abin ya sauko kasa ya koma ma kamun ma da muka yi 1.8. Sai daga watan Janairu zuwa yanzu ba maganan ton ake yi ba, maganan kilogram 5.9 kawai aka kama, wanda shi ne 0.02 kaɗai aka kama. Kaga yana raguwa, that is wannan na maganin tari da kodin. Tamadol ma haka.
To wannan ya samu ne saboda watakila wancan gangami kuma yadda na faɗa da kuma irin sintirin jami'an ku suke yi na dakile to amali da waɗannan ababe?
Da sintirin da aka yi da kuma wayar da kan mutane, sannan kuma da bodoji da airport da wajajen jiragen ruwa, duka an tarwa wayannan wajajen, an hana shigowa da sinadaran da ake amfani da su na yin wayannan magungunan. Sannan su ma hukumar NAFDA gaba ɗaya sun dina ma ba da lasisi ma kowa ne ya shigo da wannan sinadarin, sai waɗanda aka tabbatar cewa za a yi amfani da su a asibiti. Shi yasa abubuwan su karbo.
Kenan za a iya cewa mutanen da watakila kuke kamawa sanadiyar hulɗa da waɗancan ababe da ka ambata na samaye su ma ya ragu kenan?
sosai mana ai dole ne su rago din saboda ai ba sai sun ga kwayan ba sannan za su sha yanzu ma da suka duba ma suka ga kwayan ma na maganin tari ya abin nan yayi karanci ba a samu su tramadol wayannan duk ba a samu kullun ma'aikacin tsaro idan ya fito da wani sabon salo na kamun masu laifi su ma suna kokarin su fito da nasu salon shi yasa za ka ga cewa yanzu wai tumtum ake samu wai guda 15 sai a sa cikin ruwan shisha sai a ji irin wannan dan nasasarin nan da ake samu idan mutum ya sha maganin tari shi yasa zaka dan kwaya na cewa in ya sha sai ya ji nasasari wani sai ya ce ya shiga nuclear wani sai ya ce ya shiga network to ka gani sannan kuma sai muka sake samun wani nau'i na kwayoyi da ake kira cocodamol shi kuma wani shi ma din yana da wannan sinadarin wanda da can ba a sani ba sun fara shin shi to yanzu kuma muna kai su mami kan wannan
wai akwai wani wato tsari na bai daya misali a Afirka ko Afirka ta yamma da ake da shi misali a hukumomin irin na ku a kasashe daban-daban na nahiyar nan da za a yaki wannan tsari na ta'ammali da abubuwan da suke jirkita hankali da tunani
akwai mana akwai na Afirka ta yamma wanda nake shugabancin dokokin na Afirka ta yamma guda 15 na kwaya ni ne nake shugaban kwamiti din ba so a cikin wannan kwamiti kokari ma ake kasance duka dokokin kwaya na Afirka sun zama iri daya akwai wadanda ba su da abun da muke da shi a nan Najeriya so ana so kowa ya kasance yana da irin wannan abubuwan irin tantance da aka yi a cikin wannan abun nan wannan doka din to kokarin da ake kenan yanzu ya zama cha iri daya da kuma magunguna da irin sababbi wanda suka zo wanda dacin ba su cikin doka saboda akwai sababbin kwaya da aka ga sun zo ba su cikin dokokin
cikakkiyar wannan hirar sai a tare shirin idan kwaya ta narke fa ranar Lahadi da rana wanda Muhammad Hafiz Baballa zai gabatar a gaida Muhammad Ibrahim Kwari to yau dai muna son mu ji ra'ayoyin ku ne akan shin kuna gani yakin nan da ake yi game da shan miyagun kwayoyi ko kuma mu'amala da su yana raguwa a wuraren da kuke amma kafin mu bude layukan mu ku shakata da wannan wakar
a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara to kar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ko ba ta da kyan to kar a sha kwaya to kar a sha kwaya kakanka baya sha babanka baya sha bai kai kashan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ko ba shi da kyau matar ka baya sha matar ka ba ta sha yayan ka baya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya ko ba ta da kyau sakallan ba nan dai kwaya ko ba ta da kyau ta kan sa alala ce kwaya ko saurara kwaya ko ba sha dai kwaya ko ba ta da kyau Allah ku saurara to kar ku sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya ko ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya ko ba to tunda ba na sha wannan mu ba ya sha to kar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyau jama'a ku saurara kakanka ba ya sha babanka ba ya sha mai kai ka shan kwaya
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655
To za mu fara da jihar Niger.
Maryam Dauda kina magana da injiniya mai gero makeri kwantagwar jihar Niger.
To injiniya muna jan ka.
To yanzu ni bude rediyon banje.
Ɗan kwaya.
To kaji wani can na gaya maka
magana mashaya ko
eh a wurin da kake nan wuraren kana gani abin na raguwa
eh abin na raguwa mu kan dai kwanta gora alhamdulillah mashaya fa rage da dai canka akwai su amma yanzu kan insha Allah abin ya zan tarihi ya Allah zo ba mashaya
to Allah ya kyauta gaba yanzu kuma bari mu je Bauchi wa alaikum assalam da wa muke magana daga Bauchi
kana magana da kusurwa da gare ni ko
to muna jin ka amma a dan daga murya
to Hussein Ibrahim Darazo Bauchi State
eh to muna jin ka Malam Hussein Malam Hussein Ibrahim Darazo ko kana tare da mu
eh ina tare da ku
yawa to muna jin ka yanzu menene ra'ayinka
yawa to ra'ayina dai akan maganan shaye-shayen nan da ake ta fama da shi a Najeriya ba kuma Najeriya kadai ba ada mu al'umma din daga kan su yara zuwa iyayen su baki daya to abin da dai kamata ita gwamnati kamar da ta fara din take yi kuma ta ci gaba da yi shine na yadda za ta yi ta dakile shigowa da su ainihin waɗannan kwayoyi da ake ta
to anan Bauchi kana gani kamar wannan yakin da ake ana samun nasara abin na raguwa
to alhamdulillah su ma'aikatan NDAA suna bakin kokarin su ganin cewa an samu karshen wannan abu kuma alhamdulillah ana samun saukin ainihin
to Hussein Ibrahim layin ka ya goce amma a gurguje bar mu je Sokoto salamu alaikum da wa muke magana daga Sokoto
wa alaikum assalam kuna magana da Abubakar Sakasi Sokoto daga Sokoto Madora
to
dinga local government
muna jin kamalan Abubakar
gaskiya yi sabilillahi shaye-shayen kwayoyin nan wala akwai matsala gare su ba su da kyau sannan ni ina kira ga matasa don Allah su yi kokari su daina shaye-shayen nan su an manyan gobe fa ko mi ta dade fa su an manyan gobe ya kamata a ce kowa ya san ciwon kai ne kamin shi sai gaba kuma waɗanda su iyayen mu suka rene mu fa a hakan sun ka tashi renin su aka yi to ya kamata su kuma lokacin da suka yi aka rene su ya kamata su zama abin kware ko mi ta dade fa su ma za su haihuwa sannan idan ka haife ya kai ma baka da bukata a ce sun zama haka nan don haka
to mun gode Malam Abubakar daga Sokoto yanzu kuma zamu je Nasarawa Assalamu alaikum da muke magana daga Nasarawa
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kuna magana da Idris Bakaniya daga cikin Nasarawa State
to muna jin ka
wato game da shan kwaya abubuwan da suke faruwa a yanzu wato wasu wuraren abubuwan sun yi sauki amma wasu wuraren kuma kamar kusan a cikin zuwa fara amma ni ana abu ne da yin babban laifin yana nan ga ainihin kamfanin da suke wannan kwayoyi da kuma ainihin dillalan da suke sayarwa ai abin da ya kamata a yi shi ne ya kamata hukumomi inda har suna son a daina shan kwayan nan ko kuma ya ragu ya kamata a fa'idan nusu sai a kan kamfanin da suke sarrafa wannan kwayoyi suna sayarwa da kuma asalin dillalan da suke sayarwa
to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je
Taraba
to malami na Taraba kana nan koko layin naka ne ya goce shine na'ura ke gaya mana to ina ga layin malami daga Taraba ya goce oh har yanzu dai muna nan to mun ƙara samun wani kiran daga Taraba wa alaikum assalam da wa muke magana
kina magana da Sadiya Haruna Madaki nan kai
to muna jin ka amma sai dai ka dan daga murya dan aje ka sosai
yawa sai sai inda ke mu da jahar Murawa kace yara kuma da kin da kuma ka dauka na kara kudi sai nan a cikin yayi jeje ne din ga tramol ne ra a cikin san ta ci ya zuwa ta da yi
oh aka ma samu tramol din kenan ai ta nake kwata kwata ba shi
a yanzu ana samu amma da gazada ga shi ba shi ya ce sai dai ku ku nemo ne abu daban da idan sun yi da sauran su amma wannan din ma ya rabu gaskiya yanzu ne san na a garin mu dai ganin mutum sai da shi ne san ta yi ne ga gidan shi lai
to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma zamu je Kebbi Assalamu alaikum da wa muke wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kebbi
kuna magana da Manu Bomari Manu Akeche Bomari
to muna jin ka
eh wannan program gaskiya yayi
Allah sarki. To ka gamsu da matakan da ake dauka wajen yaki da masu shan kwaya kuma ma inda kake kana gani abin ya ragu?
Eh gaskiya abin ya ragu sosai. Eh sai dai gaskiya su NDA din.
Eh
to kara kunni game da kama wannan masu shan mai kwaya din.
To mun gode da ra'ayinka, za mu sake komawa Taraba. Wa alaikum assalam, da muke magana daga Taraba.
Malam Jabir daga Taraba, sanin ku bakari.
To Malam Jabir, muna jin ka amma sai ka dan matsa daga wurin rediyon ka. Sai ka dan matsa ko ka dan kashe rediyon ka dan aji ka. Yawwa, to muna jin ka Malam Jabir.
Magana gaskiya mu aikin mu gaskiya shaye-shaye na karuwa ne musamman a wurin matasa maza da mata.
Oh, shaye-shayen karuwa yake ne?
Tabbatacce kuwa, saboda a duk rana kika fita in kika ba ganin sabbin yan shaye-shaye maza da mata ba iyaka. Saboda mu karamin goma mu gaskiya ma'aikatan NPRDA cikin a hankali ba sa yawa kusurina. Da gaskiya muna bukatar gudunmawarsu saboda magance wannan abubuwa.
To da fatan hukumomin da kai wannan kiran domin su san ce yanzu kuma za mu je Ibadan.
Kina jinna?
Eh, muna jin ka daga ina?
Oh, kina magana da Sa'idu.
To Malam Sa'idu, muna jin ka.
Sa'idu ko kuwa?
To muna jin ka Malam Sa'idu.
Daga bana, to shawara ta da cinye gaskiya wai kamar yadda dan uwa ya bada shawara waɗannan dillalan da ke sai da waɗannan miyagun ƙwayoyin. Su ya kara shi ya kamata wurin ita ma ta kara. Kuma su kara kaini saboda ko inda su ya kamata a ce an hukunta sama da wanda ke sha, saboda shi dillali da ke dogo a kawo ya sayar, idan aka kama shi ma'ana aka hana shi, to shi wanda zai saya ya sha zai samu wai ya saya ya sha.
Amma
su kan dan ba da na?
Eh, kana gani ana samun nasara a yakin da ake abin na raguwa? Musamman a inda kake?
Eh, alhamdulillah ana samun bakin gurguru. Amma matsala musamman ma abin da ya shafi ƙauyuka ne ya kamata su ƙara kani, domin ƙauye akwai ƙauyukan da yanzu inda nake nan a nan kwata-kwata ma ba police station.
To mun gode Malam Sa'idu, yanzu kuma za mu je Kaduna.
Salamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam, da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Ya'u Sulaiman, madaci karamar hukumar Kauri jihar Kaduna.
To muna jin ka Malam Ya'u Sulaiman.
To wato gaskiya batun raguwan shan kwaya ya ragu. Kujiya na nan kuwa akwai wanda ni mun zanta da shi gaba da gaba na tabbata yana shan kwaya. Na ka ce yanzu akalla a duk sati kana shan kwaya guda nawa? Ya ce min yana son guda 25.
A da kenan ko a yanzu?
Yawwa, a da kenan.
To a yanzu fa kash Malam Ya'u Sulaiman, mun so mu ji bayanin ka amma kuma layin ka ya goce. To bari mu je Bauchi.
Malama Maryam, barka da aiki.
Barka ka daidawa, muke magana daga Bauchi.
Sunana Ayuba Garba, imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To muna jin ka Malam Ayuba Garba.
To gaskiya dai abin za a ce ba yabo ba fallasa, saboda idan kika duba ta wajen matasa da mata abin gaskiya ya karu.
Kuma dai
yawa, sai kuma su dattawa su da iya cewa sun rage. To amma mu abin da muke kira har ga Allah, su masu sai da wannan kwayoyi yana da kyau gwamnati ta su masu bincike su fara daga kansu kafin su dawo masu sha din. Yana da kyau a tsananta bincike kwarai da gaske, saboda abin fa ya kai wata matukar lalacewa gaskiya. Daga ƙarshe ina muku fata alkhairi. Mai magana Ayuba Garba, imam Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To mu ma mun gode Malam Ayuba Garba, imam, kuma anan zamu dasa ayar dauka wayoyin, sai kuma gobe idan Allah kai mu zamu sake baku wata damar. Mun gode. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan na cewa karfe 4:54. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasannin ne da gasancin kofin Afirka da yanzu haka ke gudana a kasar Masar.
A halin dai yanzu kasar Mali ce ta fi zura kwallaye a ragaya yayin da ta lallasa kasar Mauritania da ci 4-1. Sai kuma kasar Uganda da ta danawa DR Congo ci 2-0. Senegal ta ci Tanzania ita ma da ci 2-0. Sai kuma kasar Algeria da ta ci Kenya da ci 2 ita ma din da nema. Sai kuma Nigeria, Morocco, Cote d'Ivoire da Masar din kanta mai karban bakunci da san kaci wasannin su na farko. A halin yanzu ajiya Kamaru ta lallasa kasar Guinea da ita ma da ci 2-0 yayin da kasar Ghana sun kai 2-2 da kasar Benin. Usman Shaharu Autan Hadima wani mai sha'awar kwallon kafa ne a Ghana ya bayyana min yadda ya ga wasan na Ghana da kuma nasarar da Nigeria ta yi a yau din nan inda ta lallasa kasar Guinea da ci 1 mai ban haushi.
Wasa dai yayi wasa kace yanzu yadda Afrika take kowa yanzu kwallon nan ya iya shi. Ghana tayi kokari iya kokarinta tunda wanda take tayi sakaci yar kadan da farkon wasa aka sa mata kwallo amma daga baya tayi kokari ta yunkuro har ta shiga gaban Benin. An rage mata dan wasa daya canje-canje da coach yayi ya dan taimaka mai. Ba wasan Najeriya ta wasan farko dai tana da wahala sai sa kaga gaban ta kai ruwa rana da sauran su kamun ta samu nasara. Ila yau kuma wasan yau dama kuma wasan ya shigo da tsarkakiya akan hayanan da suke ciki dukkan halamu ai Najeriya yanzu dai ta fuskanci kokari da muke gani ta iya kai wani abu insha Allah.
Sai dai dan wasan gaba na Black Stars Jordan Ayew ya jinjina wa takwarorin sa ɗan wasan Black Stars bayan irin jajircewar da suka yi bayan alƙalin wasa ya gwada wa John Boy ɗan wasan baya na Black Stars ya rage musu ɗan wasa 10 kacal. Yace lallai ɗan wasan na Ghana sun yi namijin kokari da sun ka hana scorers din Benin yin nasara a kansu a wannan lokaci da suke wasa da mutane 10. A yayin da nake shirya wannan labari, kasar Uganda da Zimbabwe ke fafatawa kuma kowannen su ya jefa kwallo daya a raga. Magoya bayan na Manchester United da fadin duniya sun nuna sha'awansu suna kuma kira ga clubin maza su nemi Thomas Partey dan wasan tsakiya na Ghana dangane da irin rawar da ya taka a karawa tsakanin Ghana da Benin. Rahotanni sun nuna cewa tare masu lura ko kuma sa ido akan ɗan wasanni na Turai sun isa wannan wurin gasa kuma suna sa ido akan shi wannan ɗan wasa. Sai dai Manchester United ce ta fi dukkan su nuna sha'awa akan sa. Da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau. Ridwanul Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ciki tsohon lawyer na musamman Robert Mueller wanda ya bincike kan shishigin da Russia ta yi wanda kuma ya amince ya bada bahasi a gaban wasu kwamitocin majalisar wakilan kasar a wata mai zuwa. A lokacin da ke kan hanyarsa ta zuwa taron kasashen duniya 20 da suka fi karfin tattalin arziki da za a yi a Japan, wato G20, Trump ya ce sau nawa za mu yi ta jin wannan batun ne. Shugabannin kwamitocin biyu Gerald Nadler da Adam Schiff sun bayyana a wata wasiƙa a daren jiya Talata cewa Mueller zai bayyana a gabansu a ranar 17 ga watan Yuli. Manyan jami'an gwamnatin Amurka da na Iran na ci gaba da yi wa juna barazana duk da cewa bangarorin biyu sun ayyana cewa ba za su ba su da niyyar gubza fada a tsakaninsu. A yau Laraba, shugaban addini a Iran Ayatollah Ali Khamenei ya kwatanta Amurka a matsayin gwamnatin da ta fi kowace mugunta da son yaƙi a duniya.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyanmu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.